nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin radio VOA Africa mitoci 225 a birnin Yamai da kuma radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyar dukkan sazangon FM kuna iya sauraron wannan tasha a yanar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin jin ragamar shirin a wannan hantsi. Bayan labaran duniya muna da rahoto kan rahotannin cewa ana ci gaba da samun tarzoma a jihar Taraba. Tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida yace yana nan da ransa. Salihu Garba na tafi da shirin da rashin tayi sannan ku saurari kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma bari akwatin sakonni. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. Amurka na shirye-shiryen rage muhimmiyar rawar da take takawa a shawarwarin samun zaman lafiya tsakanin gwamnatin Sudan ta Kudu da shugabannin 'yan tawayen kasar. Sabili da bangarorin biyu sun kasa cika alkawarin kafa gwamnatin rikon kwariya. A ranar Asabar gwamnatin Sudan ta Kudu ta ki baiwa jirgin da ke dauke da shugaban 'yan tawayen Riek Machar izinin sauka a kasar. Domin shugaban 'yan tawayen ya yi wasu bukatu na cewa ya shigo kasar da sojoji da makamai fiye da yawan da bangarorin suka amince tun da farko. Ne magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ne ya gabatar da wannan sanarwa a jiya Lahadi. A watan Agusta shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da shugaban 'yan tawayen Riek Machar suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar da za su kafa a gwamnatin wucin gadi. Bisa da cewa Riek Machar za a naɗa mataimakin shugaban ƙasa.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce tilas Amurka da ƙungiyar ƙasashen Turai su samu ci gaba su ƙulla yarjejeniyar harkokin cinikayya da babu tsangwama a ciki da za ta shiga tarihi duk da rashin amincewar da ake nunawa wajen ƙulla wannan yarjejeniya. Shugaba Obama ya yi wannan furcin ne a wajen wani taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da shugabar Jamus Angela Merkel a birnin Hannover na ƙasar Jamus. Ya ce ko tantama babu Amurka ta ci moriyar harkokin cinikayya da babu tsangwama a cikinta kamar yadda sauran ƙasashen duniya su ma suka ci moriya. Amurka da Jamus suna cikin manyan ƙasashe da suke cin moriyar wannan yarjejeniyar cinikayya da babu shishige da suke fatar samun goyon bayan irin wannan harka ta kasuwanci da babu tsangwama a ciki tsakanin sauran ƙasashen duniya.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutanen da suka yi zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnatin Masar na ba sabon ba a ranar 15 ga wannan wata na Afrilu domin nuna fushinsu ga shugaban ƙasar Abdul Fattah al-Sisi domin kyautar wasu tsibirai da babu mutane a cikinsu waɗanda da aka ɗauka mallakar ƙasar Masar ne ga Saudi Arabia. Sun lashe takobin cewa a yau Litinin ɗin nan idan Allah ya yarda za su yi zaman dirshan domin yin hutun ranar kishin ƙasa mai suna Sana'a Liberation Day. Wasu lauyoyi sun ce tunin hukumomin ƙasar Masar ɗin suka kama 'yan gwagwarmaya da dama kafin zaman dirshan ɗin na nuna rashin amincewa. Lauyoyin sun buga sunayen mutane 59 da aka kama. Kuma kamun da aka fara yi tun ranar Alhamis sun haɗa hadda kai su mame a shagunan cin abinci da kuma gidajen mutane a Alƙahira babban birnin ƙasar. A wani jawabi da ya gabatar ta gidan talabijin na ƙasar a jiya Lahadi, shugaba al-Sisi ya yi kira ga 'yan ƙasar da su kare Masar da cibiyoyinta daga waɗanda ya kira mugayen mutane.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da ƙasar Koriya ta Arewa saboda gwajin makami mai linzami da ta yi a ranar Asabar. Kwamitin ya bayyana gwajin harba makamin a zaman saba a ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya. A wata sanarwa da ya gabatar jiya Lahadi, kwamitin ya ce irin waɗannan harkokin makamai masu linzami suna ƙara inganta ƙoƙarin ƙasar Koriya ta Arewa na ƙera makaman nukiliya a lokaci guda kuma suna ƙara zaman tankiya a duniya. Haka kuma sanarwar ta yi kashedin cewa kwamitin sulhun zai ɗauki wasu muhimman matakai akan Koriya ta Arewa. 'Yan makonnin baya kwamitin ya aza mata wato ita Koriya ta Arewa sabbin takunkumi domin matsa mata lamba ta mutunta ƙa'idodin ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka.
VOA.
Za mu kawo muku abin da tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida yake cewa kan radadin cewa ai rai yayi halinsa. Da farko bari mu nufi Jalingo jihar Taraba inda rahotanni suke nuni da cewa rikici da ya barke tun Juma'a a yankin karamar hukumar Kalil Lamido yayi sanadin salwatar rayuka ga Ibrahim Abdulaziz da rahoto.
Kawo yanzu rayuka da mane ma suka salwanta a jihar Taraba biyo bayan wani sabon tashin hankali da ya auku a karamar hukumar Karim Lamido tsakanin kabilun Wurkum da kuma Shomo inda kowane bangare ke zargin juna game da rikicin da ya auku a yankin Lau a kwanaki. Shi dai wannan rikici tun fara Juma'ar da gabata ne ma aka faro shi zuwa jiya Lahadi kuma kamar yadda shedun ganda yadda suka tabbatar ba ma ga sa rayuka fiye da goma da aka yi aka nan ma kuma an kone gidaje a Didango da Shomo baye. Bangarorin biyu ke cewa ne game da wannan rikici ga ya ta bakin ƴan kabilun Wurkum da kuma Shomo.
To tsohurin kawai shikenan sai suka zo mu harbe-harbe da muka ji harbe-harbe sai muka ce to wanda kowa yi baya da muka yi baya sai suka sake koma aka tare su suka koma da suka koma yanzu haka suka yana kone angonmu ma kimanin gidaje kam sai ya fi 500 ma domin yanzu haka akwai bangaren da sun shiga yanzu ma suke kone waye to kafin ta atencinta da damuna ya gabato an bi an kone ta idan an kone
kuma runu na yan sandan jihar Taraba ke yi ne domin shawo kan wannan rikici. DSP Joseph Kwaji da ke zama kakakin runu na yan sandan jihar ya ce yanzu aka man tura karin jami'an tsaro zuwa yankin.
To da muka samu labari a take shi DPO na Kare Lamido da wasu jami'an tsaro aka sun wuce zuwa wannan wurin su tabbatar da cewa an samu zaman lafiya. Makora ta lafa a yayin da nake magana da kai yanzu an sake tura ƙari ƴan sanda daga nan Jalingo Kobulawa da kuma ƴan sanda zuwa Dango. To bisa ga labarin da nake da shi gidaje guda 11 aka kona da kuma aka yi asarar rayuka guda biyu.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Najeriya dandalin sada zumunta sun sha ba da labarin mutuwar wasu manyan ƴan Najeriyan. Ina ji tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo kusan har sau biyu aka yayata mutuwarsa. Wannan karo tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim Badamasi Babangida ne aka ba da labarin mutuwarsa alhali yana nan da ransa. Janar Babangida ya musanta wannan labari ga Mustafa Nasiru Batsari da ci gaban rahoton.
Tun a ranar Asabar ɗin da ta gabata ne dai kafofin sadarwa na zamani da ake kira social media a turanci suka yi ta baza labarin cewa General Ibrahim Badamasi Babangidan ya riga mu gidan gaskiya al'amarin da ya jefa ƴan uwa da masoyan shi cikin halin rudani. To amma da yammacin Lahadin nan ya kira taron manema labarai inda ya bayyana cewa yana nan raye bai mutu ba.
Alhamdulillah tun da Allah saka ina nan a matsayin na musulmi. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa kullum nafsin za'iqatul maut mutum kowaye shi sai ya mutu kowaye. Allah ne ya faɗa ba ni na faɗa ba saboda haka ga dukkanin ni musulmi mutuwa in ta zo ta zo lokaci ne kurum saboda haka waɗanda ke suka nuna sun damu suna yi mana suna kira suna tambayar ko ne musu kafata da yare mun gode kwarai da gaske.
Tsohon shugaban kasar dai General Babangida ya baiwa masu yi mashi fatan mutuwar shawara.
Shawara da zan ba su shine abu biyu ko uku ba ma mutum gorin su ba ya ma mutum gorin ciwo ba ya ma mutum gorin mutuwa ba ya ma mutum gorin kaddara.
Wannan dai ba shine karan farko ba da ake samun labarin ƙarya a kafofin sadarwar na zamani ba, al'amarin da ke jefa dimbin jama'a cikin halin rudani. Masana harkokin sadarwar dai na ganin kamata yayi hukumomi su yi ma lamarin iyaka. To amma a wata hirar da nayi da dan jarida a kwanakin baya, Muhammad Dalladi Ibrahim ya ce magance irin wannan matsala na da wahala, kamar yadda yayi ƙarin bayani.
Gaskiya magani irin wannan abin zai wahala matuƙa, saboda abu ne yadda na gaya maka, wani ma takila karatun primary ya gama bai ma san aikin jarida ba, ya tashi ya ja hada labari ko ya tura, kaga su wayancin nan ma kasuwa suke nema, suna nema wanda za su ziyarci shafukan su ne dan su san adadin mutanen da suke ziyarta shafukan su samu kuɗin su. Wannan zai mutakar wahala. Sai dai menene idan kamar gwamnatin tarayya yadda wasu kasashe suke yi, kamar kasar Saudiya, irin kasashen gabas ta tsakiya din nan suke yi, suna takaita yadda ake burbuza abunan bayani, yadda aka yi a Libya da Tunisia da kuma sauran kasashe.
To amma ya za a takaita musamman Najeriya?
Eh, shine na gaya maka, dole duk wanda ya ce shi dan jarida ne da shafin shi za a yi amfani, wanda ba dan jarida ba ne kawai a soke shafin shi kada labarin ya shiga.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Sai a ci gaba da sauraron wannan waƙar jinan Ibrahim Badamasi Babangida da marigayi Mamman Shata ya rera masa. A gaida marigayi Mamman Shata. Yau cikin shirin da rashin ta yi za ku ci gaba da jin hira da muka fara kawo muku a makon jiya.
Tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Da rashin tayi akan bar araha, jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Salo Grab ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To makon jiya kun fara jin firarmu da baƙonmu akan ayyukan hukumar da ke kula da hada-hadar hannun jarin kamfanonin Najeriya, wato SEC. Yau za mu ci gaba da firar da bakon namu Alhaji Muniru Gwarzo, shugaban hukumar, da wannan tambaya da Madina Dauda ta yi mashi.
Idan aka yi la'akari da faduwar darajar naira, wane gyara kuke yi domin jawo hankalin masu zuba jari?
To ai duk da yanzu faduwar naira, kan zaka sa hannun jari a dala, ai kaga sai ka sa naira da yawa. Inda naira misali 100 zaka sa, ya baka misali dala 1000, yanzu sai ka sa naira 150. ya baka wannan. So kaga naira da zaka sa ta fi yawa, duk da shi kansa ribar da zaka samu a dala din in ka canza ta a naira zai fi. Amma abin da nake faɗa shine shi kansa ribar da ake samu in ka duba ko ka canza a cikin dala, ribar da zaka samu a Najeriya kamar yadda a Turanci ake cewa a percentage, zaka ga cewa a Najeriya tafi abin da zaka samu a America ko wani ƙasa. Duk da naira ta fadi, amma in ka duba abin da zaka samu a percentage a naira da a can America yafi anan akan a can.
Shekarun bayan nan gaba ɗaya kasuwar hannun jari ma ta ruguje gaba ɗaya a wannan ƙasa, da har mutane ke tsoron ma sayan hannun jari. To a ina aka kwana yanzu akan wannan batun?
Na ji daɗin wannan tambayar, kuma mutane ya kamata su yi la'akari kan cewa ita daman wannan kasuwar abinda ta gada kenan. Ita kasuwa ce wanda daman yau za ta tashi gobe ta faɗi, jibo ta tashi gata ta faɗi, ba abu bane sabo. Kuma kowace kasuwa a duniya tana haka. Kwanan nan kasuwa da take a China ta faɗi fiye da kashi 30, muta mu a yanzu abinda ta faɗi kashi 26 ne, amma akwai kasuwa a duniya da suka wuce haka. So na fari dai shi kamar da na faɗa, daman kasuwa ce wanda za ta faɗi za ta tashi. Me ke jawo haka? Abinda ke jawo haka shine kasuwar ta mu gaba ɗaya kashi 75 mutanen ƙasa ne, kamfaninnika da kuma jama'a da ni da ku. Kashi 25 mutanen Turai ne su suke ka kuɗin su. To amma abinda ke faruwa shine su kashi 75 su 'yan ƙasa su ba sa juya hannun jarinsu, ba sa saya, ba sa sayarwa. Shi ko Bature sai ya saya a Najeriya, in ya wata ƙasar kuma ta tashi sai ya cire kuɗinsa sai ya tafi can, in ya ga can ta faɗi sai ya dawo Najeriya. So misali in ni Bature ne, in yau na shigo kasuwar Najeriya in naga ta yi kyau, gobe jibi in naga wata kasuwar ko ta China ko ta Amurka ko na abu ta ɗan tashi sai in cire kuɗina sai in tafi can. Shi yasa mutane za su ga cewa yau kasuwar sai ta faɗi, gobe sai ta tashi. To mu kuma a Najeriya ba ma wannan. Mu in muka riga muka sa hannun jari sai mu aje shi shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, shekara huɗu, ba ma wannan juyawa. Shi yasa jama'a za su ga cewa yau ta faɗi, gobe ta tashi. So yanzu abin da muke so mu nuna jama'a shine kasuwar ba wai kasuwa ce wanda za ka sa kuɗi ka aje ba, kasuwa ce wanda ake juya ta, ka sa ta a nan ka sa ta a can. Na biyu kuma muna nuna jama'a kan cewa kada ka sa kuɗinka a waje ɗaya. Misali kada ka sa kuɗinka a banki kawai, sai ka sa kaɗan a wannan wajen, sai ka sa a kamfanin mai, kamfanin banki, kamfanin hanya da irin wani abubuwa. So in ka sa kashi kaza sai ka sa kuma kashi wani. So abin da ke faruwa kenan, su Turawa sai su shiga sai su fita, sai su shiga sai su fita, mu kuwa muka shiga sai mun zauna a wajen.
Amma akwai fitin kariya ga masu zuba jarin, shin akwai wani tsari da kuke da shi ne kamar na inshora da bankuna ke da shi?
Eh, muna da shi kwanan nan kuma. Amma kariyar da muke da shi na kaman in mutum ya sa kuɗinsa a hannun jari ne aka cuce shi, amma ba mu da kariya akan cewa me zai sa yau kasuwar ba ta in ta tashi me zai faru. Saboda kasuwa ce da muka yi na faɗa, abin da kawai kariyar da muke so mu kawo shi ne su masu sa hannun jari wanda suke a ƙasa, mutane da kamfanika su ma su rinka saya, suna sayarwa ba kawai su zauna ba, kariyar da kawai za a iya samu kenan. Kuma jama'a za su lura kan cewa gaba ɗaya duniya yanzu abubuwa sun canza, farashin oil ya faɗi, farashin kuma abinci commodities shi ma ya faɗi. So duk wannan ya shafi kasuwar duka. So shi yasa mu kanmu nan dole ne abin ya shafe mu. Kariyar da nike magana shine in misali kamar mutum ya sa kuɗi a hannun jari kuma ya zo wanda ya bawa ya sa mishi kuɗi kamar da muke kira, tunda in zaka sai hannun jari ba za ka je kawai kasuwa da kanka ba, sai ka buta waɗanda hukumai wanda SEC, mu Security and Commission, muka ba su register. So wani lokaci ana dan samun mishkila, sai ka ba mutum kuɗi sai kuma abin da ya kamata ya bai ba, watakila ma ba zai damu ka da kuɗin ba. Yanzu mun kafa wani kamfani wanda kuma mu a cikin kuɗin da muke da shi, duk da dai ba kuɗi bane ba mai yawa, mun sa 'yan kuɗi a ciki, wanda in ka nuna mana shaidan kan cewa an cuce ka kamar yadda NDIC suke yi, za mu dan baka wani abu. Ba wai abin da kai asara za mu bayar ba, a'a, za a baka dan wani abu ne dai a dan dai tallafa wa mutum kafin mu kafa wannan kamfanin. In suna da wasu kadarori a sayar a zo a biya mutum, so dan kafar da muka kawo kenan. Yanzu
kenan idan kamfanin da na sayi hannun jari a wurinsu ya ruguje, babu abin da za a iya yi kenan?
In kamfanin da ka sai abu ya ruguje, babu wani abu da za mu yi, saboda dama harka ce ta ka shige ta, za ka ci nasara ko ba za ka ci nasara ba. Ba za mu wuce don san kamfanin ta ruguje bari mu zo mu ba kuɗin ka ba a babu wani abu da za a yi.
To yanzu a halin da kasuwar jarin nan ta ruguje har ta rasa sama da naira triliyan ɗaya daga shekara 2011 zuwa 2015 wace makoma kenan kuke hange mata?
Kamar yadda na faɗa faɗuwar da ta yi faɗuwa ce na farashi. Mu kuma yanzu abinda muke dubawa ba wai farashi ya sama ba. Saboda farashin ya taba sama yayi ƙasa kuma abinda muke so yanzu ya zama kasuwar nan ya zama akwai kamfaninuka da yawa yanzu kaman kamfaninuka na harkan wayoyi kamar da ake cewa irin su MTN abinda muke so shine gwamnati ta matsa musu su zo su ma su dawo kasuwar kuma kamfaninuka na oil kamfaninuka na power duk su ma su zo hannun jari in akai wannan shine zai iya gyara abu in ba haka ba saboda kamfanikan ba su da yawa waɗanda suke da kyau ko yaya in aka cire kuɗi daga wajen sai kaga ta shafi kasuwa gaba ɗaya amma in ya zama kasuwar tana da manyan kamfanika kuma a kowane bangare tana da shi za ka ga cewa ko da a ce an dan samu dan wani faɗuwa a wani bangaren ba zai shafi kasuwar da yawa ba to amma saboda kasuwar ba ta da wannan budin shi yasa ko yaya aka dan samu ɗan mishkila ko daga banki ko daga kamfanin oil sai ka gaba ɗaya abin ya shafe shi so abubuwan da yanzu muke so mu kawo shine mi muna magana da gwamnati kan cewa waɗannan kamfaninukan da suke sun zo Najeriya suna samun kuɗi kamata ya su ma su bilayin wannan hannun jari saboda jama'a su ma su more da abubuwan da suke kuma shi amfanin ka je stock exchange shine mutane za su ga abin da kake yi in kai abu ba daidai ba za a hukunta mutum kuma wani abu mai mahimmanci shine ita kanta gwamnati tax da za ta ringa karɓa inda ka harajin da za ta ringa karɓa inda ka kamfani wanda suke a stock exchange yafi yawa yanzu misali gaba ɗaya harajin da gwamnati ke karɓa daga kamfani a Najeriya kashi 60 daga kamfani ne wanda suna a stock exchange so kaga koya in duk kamfani da ya je stock exchange akwai tabbacin kan cewa zai ringa biyan haraji in ko ba anan yake ba babu garanti in ba cewa zai biya haraji ko ba zai biya ba
kai magana cewa gwamnati ta matsawo wasu su zo kasuwar baka ganin in an yi haka abin ya tashi kuma daga kasuwa zuwa wani abu daban
akwai wasu suna ganin kan cewa bai kamata gwamnati ta matsa musu ba amma ni ina ganin kan cewa in ka zo gari na ka ce zaka zauna a gari na kamata ne mu fito doka kuma na biyu shine me yasa su inda suke suna wannan kasuwar dan me yasa mu ba za su zo nan ba zaka iya fito ai doka ce zaka iya fito ka ce in ka zo kasa ta in har zaka yi kafa company kai aiki shekara misali shekara 5 ko shekara 10 in kai shekara 5 sai kuma kai ma ka tafi wannan kasuwar to abu ne wanda gwamnati za ta iya kawo wannan ko kuma gwamnati za ta iya zuwa ta ce duk wani company wanda zai yi aiki na gwamnati misali in za a baka kwangilan gina hanya sai kamfanin da yake a cikin kasuwa sannan za a bawa kaga ba matsa mutum aka ce ba amma an ce in zan baka kwangila ka gina min hanya sai kamfanin gina hanya waɗanda suke suna kasuwa sannan za a ba so gwamnati za ta iya fitowa da wannan gwamnati za ta iya fitowa ta ce kuma duk wani kamfani in dai kai shekara misali 5 ko 10 ko 7 ko 3 in dai kai a kasar nan kamata ya bayan wannan shekarun ka zo kasuwa hannun jari
to Alhaji Gwarzo mun gode da yawa da kasancewa a wannan filin da fatan masu sauraron mu sun fahimtu akan hukumar ka da kuma hadadar hannun jarin kamfuna a Najeriya to amaladin shi Alhaji Munir Gwarzo da wakilinmu Madina Dauda da Chabahiro Diodine wanda ya shirya mana sauti ni Salo Graba ke muku fatan alheri
to ma da yanzu kuma karfe 3:24 sashin Hausa na murai Amurka ke magana ga kadan daga cikin wasu rayo da kuka bari akwatin sakonni
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryan Amurka mai magana Adamu Ittihadu Jalingo yau zan yi magana ne akan kisan kiyashin da sojojin Najeriya suka yi wa mabiya Ahlul Baiti gaskiya abinda sojojin Najeriya suka yi ba su kyauta ba duk da cewa wakan yanzu a wannan kasa namu Najeriya mai mulki ko mai karfi a hannu wanda yake da makami shine ko zai zama zai abinda ya ga dama shi ba za a iya hukunta shi ba ku kama mutane ku kashe su ku harharbe su mata da maza da yara da tsofi ku kwashe su ku je ku hada su a rani guda ku binne su. Wannan ai imani, rashin imani yayi tsanani. Sannan ku je ku kama jagoran su ku harbe shi, ku je ku tsare shi duk da haka kuma kuna zargin su. Gaskiya wannan ba adalci bane. Gaskiya ya kamata a yi adalci. Gaskiya mu ɗan Najeriya ban ma goyon bayan wannan al'amarin ko kaɗan. Wannan sako ne daga Adamu Ittihadu Jalingo.
Assalamu alaikum sashen Hausa muna rediyon Amurka. Da sako na zo ga Malam Garba Shehu akan maganganun da yayi na cewa jam'iyyar CDC ta dasa musu mabammai har ƙarƙashin gado sai yanzu suke tahi da su. Eh to gaskiya na Malam Garba Shehu da yake kun riga kun ce gyaran banna kuke yi. Wannan da jam'iyyar CDC ta yi ne kuke gyara, don haka ba zancen wani aiki za a diji ba ka ta neme gwamnatin APC yanzu banna take gyara. To gyaran banna kan shi na da kyau. Yana da kyau a gyara banna wadda an kai. To amma yanzu a gyaran banna da tsohuwa da sabuwa yana da kyau duk a gyara a amo da farko. Sabida akwai wata banna wadda an ka tafka lokacin 31 ga watan 12 1983 demokuraɗiyyar Najeriya tana yar jaririya ƙarƙashin jagorancin Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari, yayin da wani soja ya zaɓu da son mulki ya kifar da gwamnatin Alhaji Shehu Usman Shagari ya kuma ɗaure shi gidan yari ya turmuzar da hancin demokuraɗiyyar Najeriya tana yar jaririya. Tun daga sannan ya mai da hannu agogo baya harkatar dagule babu cigaba. To har da wannan fannin Allah Malam Garba Shehu ai kokari a kama gyara tun daga wannan lokacin.
Mai magana sai tsara mu kodo Haleja a can fitawa. Ina so na amfani da wannan dama da kuka bani muryar Amurka sai kira ga gwamnati ta hanyar da wasu ya gwamnati in girma gwamnati Alhaji Kamfari Badara Abubakar da ta duba halin da gidan rediyo FM na hasken da yake da ciki wanda da kai ta kawo yau bani da kai ku da dau ba tare da wannan gidan rediyo yana yi. Ika mu al'ummar Haleja da yankin ta rashin wannan gidan rediyo ba karamin ko ba baya ba ne a garin mu ta fannin al'amuran sadarwa. Kasancewar yanzu ta kai ta kawo idan aka za a yi abu a wannan yanki babu rediyo su ne a samu mutum wanda yake shi ne wanda zai na yawo yana sadarwa, wanda wannan ya kamata ce tun wuri an kawar da wannan abun ya zama tarihi.
To madalla yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Amurka tana shirye-shiryen rage rawar da take takawa a shawarar samun zaman lafiya tsakanin gwamnatin Sudan ta Kudu da shugabannin 'yan tawayen ƙasar, sabili da ɓangarorin biyu sun kasa cika alƙawarin kafa gwamnatin wucin gadi. A ranar Asabar gwamnatin Sudan ta Kudu din ta kibbai wa jirgin da ke dauke da shugaban 'yan tawayen Riek Machar izinin sauka a ƙasar, domin shi shugaban 'yan tawayen ya yi wasu buƙatu na cewa ya shigo da ƙasar da sojoji da makamai fiye da yawan da ɓangarorin suka amince tun da farko. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce tilas Amurka da ƙungiyar ƙasashen Turai su samu ci gaba su kulle yarjejeniyar harkokin cinikayya da babu tsangwama a ciki da za ta shiga tarihi, duk da rashin amincewar da ake nunawa a kullawa wannan yarjejeniyar. Shugaba Obama ya yi wannan furucin ne wajen wani taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da shugaban Jamus Angela Merkel a birnin Hannover can ƙasar Masar ɗin. Mutanen da suka yi zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnatin Masar na ba sabon ba a ranar 15 ga wannan wata na Afrilu domin nuna fushinsu ga shugaba Abdul Fattah al-Sisi domin kyautar wasu tsibirai da ya yi wa ƙasar Saudi Arabia. Sun lashe takobin cewa a yau Litinin ɗin nan idan Allah ya yarda za su yi zaman dirshan domin yin hutun ranar kishin ƙasa mai suna Sinai Liberation Day. Wasu lauyoyi sun ce tuni an kama wasu mutane.
To madalla da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin na wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku saki jimu da su za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin ilimin garkuwar ɗan adam. Kamin na madadin Jummaa Aliyu wacce ta yi gabatar da shirin da ke ba Hiro Diodone da kula da aikin gabatar da shirye-shirye da ma injiniya Malam Charles Hall da ya riga masa, a nan ne Sahabu Imam Ali Zanda ka ta yi sallama da ku, mu zama lafiya.